Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu, ɗan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki, inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa. Kamar yadda muka yi alƙawari cewa muna tafe da ci gaban shirin, a yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani kan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki. Likita, gare ka.
Muna da cututtuka akalla guda 5-6 wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu, wanda su ma suka iya zamowa alama na wannan cuta, ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su, ko kuma wato su din kansu in mutum yana da su, to ba abun mamaki bane samu wannan condition na bronchidrosis. Daga cikin su akwai bacterial infection, wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma. Muna da fungal infection, shine tinea versicolor. Muna da also hidradenitis suppurativa, akwai irin su psoriasis ko kuma eczema. Muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma, amma wa'annan su suka fi aukuwa a cikin muhallinmu. So kenan, in mutum yana da warin jiki, ba abun mamaki bane warin jikin nashi ba daga zallan bronchidrosis bane, but wallahi za ta iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku. Za ta iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidrosis din sai kuma akwai wannan skin infection din. So kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treatment su duka? Dan ai cutin ɗaya ba, ai cutin ɗaya ba, to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba.
Rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki, me ya kamata yayi?
It's depending on warin jikin nashi na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta. Na rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum yana practicing. The best ones kuma su ne kamar haka. Yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin, so wanka a sau biyu a rana ya zama masa ko ya zama mata dole. Amma wankan shi ma kala-kala ne, akwai wanda yake tunani take tunanin za su dauka soso, wani ma har ya kai ga daukan irin buhun nan soso, ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan da ake tsunko shi a jikin bishiya da yake duma shi, wanda duka suna da kyau. Amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba, saboda ana dirje first layers of the skin ne, wanda shine wato ainihin sama-sama jikin fata kenan, wanda shi kuma wannan warin ba daga sama-sama jikin fata yake fitowa ba, daga ta cikin jikin fata ne, wanda soso bai sai kai wannan gurin ba. Amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi, wanda kuma ba daidai bane hakan, dan ba wai datti yake cirewa zalla ba, a'a yana cire haddasa shi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matuƙar amfani ga kariyan kai. To sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire datti bane, but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting ɗan adam, wanda yake taimaka gurin a lot of other function. To kai kuma kazo, kai kuma kin zo kin wanke shi, kana tunanin cewa ka wanke datti, saka da mutum ya fito kalkal, amma kuma baya taimaka ba. Sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi. Shi ma din ba dole a ce medicated soap ba, saboda wa'in suna yin wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yin wanka da shi. To shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba a so a wanke shi. To yawan amfani da wannan medicated soap din, in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba, ba wani dalili. Ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya, wanda ya kasance ta kama, dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other antiseptic haka. To wannan ba laifin yin amfani da shi, ko kuma in ta yi amfani da shi so biyu a rana suna wanke jikin su. Amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin doyi na hammata na jikin mutum, to wannan ba laifin in ya kasance ya cigaba da amfani da sabulayya, musamman irin su alimun din nan an yaba da su haka, dan akwai sabulun shi, akwai turaren shi haka. To mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa. Wa'insu kamar akan ba da shawari a kowane awa huɗu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu, wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin, kuma za su iya cin nasara ne yayin da suke amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu, suka wanke wannan sashin, suka samu guri ya kasance cewa sun zauna suka sha iska. Na gaba kuma, ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bronchidrosis, to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana oyana aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part gabaki daya. Wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa. To yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba, to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai ba, koda zai fito ma ba zai yi illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin. Akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu, musamman a zuwa ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi, sai ga mutum bai komai ba, sai ga amoko yana zufa ta baya, yana yi ta kirje, yana yi ta ko ina, kuma zufan nan shi ne ba a so mutum ya yi. Yayin da kai shi, to sai ga wannan warin ya fara tashi, to sai mutum ya canza sa wa'innan kayayyakin, na sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum zai sha iska isheshe. Na gaba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki masu duhu, don bincike an nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu, to yawanci yana zuƙowa zafi a jikin shi, sai ga mutum ya fara zufa. So kayayyaki masu haske shi ne abu ne kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa. Sai kuma yayin da ake da guri na taro, wanda ya guri ne yake rufe, in mutum ta kama dole zai je bali fi ya je, amma tun da ya san ina da irin wannan condition din da warin zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko na fito, zai iya shiga ya wuni kankanin mintoci haka, sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara. Sai dai ta kama dole ne ya zauna, to wannan kuma bayan da aka iya dole ya zauna, sai dai kawai wannan din turaren da na faɗa din, tare da aske gashin, tare da samun daman yin wankan, ko da ma a zo a ce so biyu ne a rana, tare da wanke hammatan so hudu zuwa so shida, zallan sabulu mai tsafta ya wadatar, sai amfani da irin su alimu din nan tare da turaren su, yana taimakawa matuka gurin ragewa. Haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne yake daga masa kamar albasa ko kuma garlic, to sai ya haƙuri, sai ta yi haƙuri da amfani da wannan, to yana da kyau da Allah mutane sai a janye, sai a ja baya da irin yin abubuwan da an san zai iya dagawa.
To me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki?
Babban abun da ya kamata mutane su gane shine, yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki, musamman in na rashin lafiya ne, kar suna guje masa, ta saboda yana jawa depression kuma shine wannan kuncin, sai mutum ya ga kamar ba a son shi ne, duk da an san cewa in rashin lafiya ne, to kare kasance cewa mutum an kyamace shi, but rather a jawo shi a jiki, mutane su yi haƙuri, musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan, so ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba, a'a, but rather jawo su a jiki ne, in akwai taimakon da zaka iya basu na shawari, taimakon da zaka iya basu na sabulu da na faɗa ne, taimakon da zaka iya basu na kayayyakin sawa, taimakon da zaka iya basu na sauwaka musu aikin da zai ja musu zufa, to fallal ham sai ka bayar, amma in kasance babu kuma, to ture su a jikin bai da amfani, yana jawo mutum kunci, mutum sai ga kaman gabaki daya bai da amfani a cikin al'umma, wanda ba haka bane, wannan rashin lafiyan zai iya kama kowa.
To madalla, shin kuna kula da kalar fitsarinku, ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance, kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari? Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya dake Abuja zai mana bayani game da wannan.
Shi fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta Ubangiji, wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi, a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki, wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka. Dalilin da yasa kenan wanda suke da matsala da kodar su ba sa iya yin fitsari, idan sinadaran nan suka taru suke kawo musu matsaloli da yawa. Sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa, kamar lokacin sanyi, akwai lokacin da kuma yana zuwa kadan a zamanin zafi, saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki. In ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa, in yayi kadan kuma sai a rage yawan fitsari, saboda ruwan da ake bukata ya tsauna a cikin jiki.
Shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari?
Lokacin zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba, fitsarin nan zai kasance bashi da yawa. To a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai Lipton. Sannan in lokacin sanyi ne, mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi tayi kamar kalar ruwa, kinan babu wata kala. Wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi. To amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa, ko dai daga abinci ko daga magunguna, suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kalar shi maganin ko kuma shi wannan coloring agent din. Sannan wanda suke da misali jaundice, suna iya yin kalar shi ya zama kalar ruwan dorawa. Sannan idan mutum yana da wasu cututtukan, ana iya samun fitsari ya dauki kala kamar kumfa haka, wanda yana nuna alamun misali sinadarin protein a ciki. Idan sukari ne, kamar na wanda suke masu ciwon suga, fitsarin na yana ɗayan, yana iya yin kamar ruwan sukari din, yadda har zaka ga kiyashi ko shazuma mai sinadin inda ya fitsarin.
Shin wani kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi?
Idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba, sannan kuma ko ya ga alamar shazuma mai yana bin fitsarin shi ko kuma yaga yawan fitsarin nan ya ragu matuka to da buƙatar je asibiti saboda a tabbatar da cewa komai lafiya lau saboda kada ya zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Kai da ke ka tsaye duniya Allah ta wani kari ba ana rawa.